بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساد دعاء وأن ندرسنا دريد شفئين دترى ندرسنا الموطة دميكي الموطة إمام مالك رحمة الله عليه يو أشرين دقيقة جوات الرجب إجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبود ريخو دو دا أربعين دبيو ودى تيدي دي دبير جوات أوكو شكات دبود ديو دا أشرين دقيقة تني لادية منفارة ونشين رغمان تدرسي نبيو أشكين كتاب الجهاد منا باب فرقو باب الترغيب في الجهاد wato kwadai babin da yake da zai kawo hadisi da asaru da aka ruwaito daga magabata da maganganun kuma Imam Malik akan kwadaitarwa akan yin jihadi domin Allah zamu tashi hadisi na 999 na'am نعم ده 89 ne da nawa ne darasi hadisi na 999 a darasi hadisi ne hadisi na 999 da 89 da 89 oh 99 nace da 89 989 ahsantu na'am yace wa haddathani an abdullahi ibn abdurrahman ibn ma'mar al-ansari kuma ya haya mai riwayar wannan littafi daga imamu malik yace ya zanta mun wato malik ya zanta mun an abdullahi ibn abdurrahman ibn ma'mar al-ansari ina ga ambaton malik din ya haka yace an abdullahi ibn abdurrahman na'am yana nufin malik din ne ba ya haya ne ya zanta daga abdullahi din ba saboda haka akwai za a kaddara akwai malik a nan wajen daga abdullahi ibn abdurrahman ibn ma'mal al-ansari al-qadi ɗaya daga cikin as-siqat amintattun malaman Madina Abu Tiwala wanda ya jibinci alƙalanci a lokacin Umar ibn Abdul Aziz ya fara tun khilafar Suleiman ibn Abdul Malik har zuwa lokacin Umar ibn Abdul Aziz yana alƙalanci har Umar radiyallahu anhu ya rasu ya bar shi akan alƙalanci عن عطاء ابن يسار عطاء ابن يسار الهلالي مولى ميمونة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الناس منزلا كسورة بنا باك لابار وانديكي نعم بنا باك لابار wanda yake shine fiyayyen mutane a matsayi ba rajulun akhidhum bi'inani farasihi mutumin da yake rike da ragamar dokin da linzamin dokin sa yujahidu fi sabilillah yana jihadi domin daukaka addinin Allah ala ukhbirukum bi khairin nati manzilan ba'da bana ba ku labarin wanda yake shine fiyayyen mutane a matsayi a daraja ba'da a bayansa rajulun mu'tazilun fi ghunaymatin wato shine mutum wanda yake ya wato ya kaurace yayi kaura yana cikin waɗansu ƴan awaki nasa yuqimus sala wato ya kebanta kansa ya gudu daga gari ya kebanta kansa a cikin waɗansu wato awaki nasa yuqimus sala yana tsaida sallah wa yu'ti zakka yana bada zakka wa ya'budullah kuma yana bautar Allah la yushriku bihi shay'a baya yin tarayya da Allah da komai wannan hadisi kuma kamar yadda ya kawo shi a surar samursal ne ata ibn yasar ba sahabi bane saboda haka bai riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma wannan hadisin an ruwaito shi daga hadisin ata ibn yasar daga ibn abbas saboda haka wasiƙar tsakanin ata ibn yasar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abdullah ibn abbas haka riwayar ta zo a cikin sunan tirmidhi a cikin jami'u tirmidhi duk da yake a isnadinta akwai ibn lahiya amma ba anan ne kadai wannan hadisin yazo ba da riwayar ibn abbas yazo a cikin sunan an-nasa'i da cikin sahih ibn hibban da kuma a cikin musnad na al-imam ahmad ma kuma wannan hadisi ne wanda yake ma'anarsa an ruwaito daga sauran hadisan sahabbai akwai hadisan abi huraira daidai yake da wannan lafazi sai ma ƙari wanda yazo wanda zamu ishara gare shi a riwayar abi huraira ga ma'anar wannan hadisin haka zalika yazo a cikin riwayar abu sa'id al-khudri a cikin sahihain da ma'anarsa saboda haka hadisi ne wanda yake ma'anarsa sahihi yake fadin annabi sallallahu alaihi wasallam bana ba ku labarin wanda yake kowa daraja ba ya fi ummati alherin mutane a daraja wannan malamai sun ce amun makhsus an ce shine yafi komai daraja ba ana nufin kan cewa alal itlaq ba ba babu kaidi ba an kayyade shi da hali na fitina yayin da musulmi suka zamanto a cikin halin fitina to wanda yafi alheri shine wannan kuma shi kansa din ko a wannan halin ne wanda yafi alkhairin an kayyade shi da cewa yana daga ciki ne ba wai shine alal itlaq ba shi yasa aka ce amun makhsus domin kamar yadda alqazi iyad yake nunawa akwai wadanda akwai wanda yake shine yafi wannan daraja daga nasauran nusus da suka zo kamar wanda yake kamar wato malamai da suke tsaye akan karantar da mutane addinin Allah suke dora su akan shari'a da sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke jagorancin su suke kai su zuwa ga alheri haka zalika siddiqai as-siddiqun wanda ake samun su a cikin al'umma duk su ma wato hadisai duk sun zo da suke nuna cewar su ne masu daukakar daraja su ne suka fi kowa daraja saboda don haka ne kuma ballanta wannan ma'ana abinda yasa aka yi mata wannan fassarar saboda ya zo a cikin riwayar Imam an-Nasa'i na wannan hadisin inna min khairin nasi daga cikin fiyayyin mutane rajulan amila fi sabilillahi ala dhahri farasihi mutumin da yayi aiki a tafarkin Allah akan wato gadan bayan dokinsa to nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutumin da yake rike da linzamin dokinsa inan shine lijam lijam shine linzami kuma daga nan Hausa suka samu linzami daga lijam ne sai mu ce linzami wato yana rike da linzamin dokinsa ma'ana ko dai yana haye da shi yana kansa yana kai komo wajen yaƙi a tafarkin Allah ko kuma yana rike da linzamin jira yake kawai a kira shi ko kuma ya zo inda yake za a gabza a yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah sai kawai ya haukan doki yana yin jihadi a tafarkin Allah to wannan ya nuna an ƙayyade cewa wannan halin fitina ne wato lokaci zai zo za a zamanto ana cikin halin fitina, fitina ta wato ana ta rigingimu akan mulki, ana ta rigima akan mulki. To wanda ya kaurace ma wa'annan fitintunin na fitinan neman mulki, ya maida kansa kawai kokarinsa shine jihadi da za a tsare al'ummar musulmi, da za a kare addinin musulunci da ƙarfi. To wannan shine yafi a wajen Allah, yana daga cikin waɗanda suka fi kowa, saboda ya kaurace ma fitina kuma ya maida kansa akan taimakon addinin Allah. To wannan amma an kayyade shi kamar yadda ya zo a hadisin Abi Sa'id al-Khudri da cewar wato wato yana mumini, domin kamar yadda ya zo a cikin sahihul Bukhari da Muslim an ce Abu Sa'id ya ce qila ya rasulullah ayyun nafi afdal, an ce ya rasulullah wanne ne cikin mutane yafi falala, sai ya ce mu'minun mujahidun fi sabilillahi bi nafsihi wa malihi, mumini da yake mujahidi yake jihadi a tafarkin Allah da dukiyarsa da kansa da kuma dukiyarsa. Kun ga sai aka ce mumini domin ishara ga cewar wato domin ishara ga cewar ya tsaya da abin da ya ayyana a kansa na wato farillan aininsa, ya kiyaye ayyukan addini, ya kiyaye farillan aininsa, yana halin mumini, ba kawai jihadin ne kawai ya sanya shi ba. To kun ga a cikin wannan akwai raddi ga waɗanda suke ganin kan cewar duk abin da suke yi na barna, in dai ai jihadi suke yi ai shikenan, sai kaga su suna shan wiwi, suna shan kwaya, amma duk cewa suke jihadi suke, duk cewa suke jihadi suke. To mai shan wiwi da kwaya ina imani, ina mumini ana. To saboda haka shi yasa wannan riwaya ta tabbatar ta ce mumini wato wanda ya sifantu da sifofin imani, wanda daga cikin sifofin imanin akwai jihadi, amma wanda bai sifantu da sifofin imani ba ya zaɓi jihadin kawai saboda wata bukata ta san ransa, saboda wata bukata ta san ransa a cikin addinin ma akwai abin da zai zaɓa. To kaga wannan ya zamanto a fatuminuna bi ba'dil kitabi wa tadkuruna bi ba'd, kun yadda da sashen littafi kun kuma inkarin wani. To saboda haka wannan riwayar ta fassara abin da ake nufi, wato mutum ya tsayar da ayyukan imani sannan kuma kullun a shirye yake a cikin jihadi a tafarkin Allah. Sannan abin da yasa ya samu wannan martabar, saboda amfaninsa ba zai amfaninsa ya ketare shi ya kai ya zuwa ga wani. Amfanin jihadi amfani ne mai kaiwa ya zuwa ga waɗansu, domin da jihadi ne za a tsare al'ummar musulmi daga waɗanda suke so su zo su raba su da addininsu ko su karkashe su. Saboda haka kaga masu jihadi sun ba da kariya ga al'ummar musulmi kan su ci gaba da yin addininsu, kuma da jihadi ne waɗanda suka tsaya kan su hana ma musulunci yaɗuwa, da kuma a rinƙa yaɗa shi ana kira ya zuwa ga a shige shi, za a kawar da ƙarfinsu, za a kuma samu rinjaye a kansu, sai da jihadi za a samu rinjaye a kansu. To duk wannan amfani ne wanda yake ƙetare wanda ya yi ya zuwa ga sauran mutane. Wato kamar yaɗa ilimi ne, shi ma yaɗa ilimi kaga amfaninsa yana kaiwa ga waɗansu, domin waɗansu da yaɗa ilimin za su san addini su bauta ma Allah. To jihadi shi ma haka yake, da jihadi ne waɗansu za su shigo addini, da jihadi ne za a kawar da waɗanda suka hana addini ruwansa ya gudana, za a kawar da su ya zamanto addini ya ci gaba da yaɗuwa, mutane suna ta shigansa suna ta yinsa tare a cikin aminci. To wannan shi ne falalar jihadi. Shi yasa malamai suke cewa a cikin ƙa'ida wato annaf'ul muta'addi afdalu minan naf'il qasir, amfani wanda yake ƙetare wanda ya kai zuwa ga wani ya fi bisa amfanin da yake tsayawa a kan mutum. Shi yasa ko sadaka ce za ka yi, ko ciyarwa ce za ka yi, ciyarwar da ka yi wanda amfanin sadakar yake ƙetarewa ya zuwa ga wanda ka baki sadakar, ya taya haɓaka ya taya yaɗuwa, ya fi bisa wanda yake za ka yi sadakar ta tsaya a kansa. Yanzu ka sadakar abinci tana da kyau, amma haka an kai sadakar abinci shi kenan wanda ya ci abincin sadakar ta riga ta ƙare. Amma idan maimakon wannan sadakar abincin alal misali sai ka je sai ka je ka haka rijiya kowa idan ya sha ruwan kaga sadakar tana nan ba kawai sadakar ranar juma'a bace ranar juma'a ka ciyar da mutane abinci kudin da ka ciyar da su abinci zai iya sa ka haka rijiya sai maimakon haka sai ka je ka haka rijiya to kaga wannan wanda ya sadaka ranar juma'a yana da ladan ta tsaya a ranar juma'a amma wanda ya haka rijiya amfanin sa ya ketare waɗanda suka sha ranar juma'ar har ya zuwa ga wanda za su yi ta sha lokaci mai sau to shine nan malamai suke faɗan ka'idar annaf'ul muta'addi afdalu min annaf'il qasir kuma akan haka ne aka fifita wato sadakar da aka yi domin yada ilimi saboda amfanin ta tafiya yake yana ta yaduwa a ba zai tsaya akan wato wanda yayi ta kawai ba to sannan kuma ya ambaci na biyu yace bana ba ku labarin wanda yake mafi alherin mutane a matsayi bayan sa ba shine yace mutumin da ya kaurace ma wato al'umma ya kebance kansa a cikin gunaima a cikin awaki to ambatan awaki din nan ishara ne ga falalarsu saboda kiwon awaki da kiwon tumaki yana kawo sakina ga masu yin wannan domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sakina nutsuwa da kuma warriqa da tausayi yana cikin mutanen Yaman ahlul ghanam masu kiwon awaki tsananin dabi'a da kaushin dabi'a kuwa yana cikin ahlul mashriq yan najd masu kiwon raquma wanda ya nuna cewa mutane suna tafirantuwa da dabbobin da suke tare da su koyaushe taƙama kuma da alfahari da fariya tana cikin masu kiwon dawaki al-khuyayla tana cikin masu kiwon doki sai yasa zaka samu a babu wanda wato suke kullum maganar su akan sha'anin taƙama da mazhari da kwalliya da irin yadda mutum ya bayyana irin masu sha'anin harkar dawaki annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya to kun ga hikimar da ya sa ya ce fi gunaima yayin da mutum ya kaurace din tare da shi akwai ƴan awaki saboda awaki za su sa masa sakina da nutsuwa sakina ita ce take sa imani ya karu da kuma tausayi taushin zuciya haka ana son zuciya ta zamanto mai taushi ba zuciya ta zamanto mai kaushi mai zafi ba saboda wannan shi ne zai sa wato mutum ya rinka son ibada kuma yana ganin girman Allah yana tasirantuwa da ayoyin Allah to mutumin da ya kaurace a cikin awaki da yake kiwonsu yana tsaye da sallah yana ba da zakka yana bautar Allah baya tarayya da shi da komai a wata riwayar ya kara wa yakufu sharruhu ala anna wa yana kame kansa sharrinsa daga mutane afwan a riwaya wa yad'u an-nasa min sharrihi yana barin mutane daga sharrinsa wato shi ba shi ne yake ganin kan cewa in ya zauna ga wannan wato akwai latifa a cikin wannan kun san akwai wanda zai kaurace in ya kaurace ma mutane yana ganin mutane duk sun halaka shi ne kawai ya tsira to kaga wannan ya kaurace da cuta a zuciyarsa da ujubu domin yana ganin shi ne kadai tsarkakakke sauran mutane duk sun halaka amma shi ko wannan yanda riwayar Abu Sa'id ta kara da wannan yace wa yad'u an-nasa min sharrihi yana barin mutane daga sharrinsa wato cewa yanda al'umma ta baci in na ci gaba da zama watakila ni ma zan kara ba da gudunmawa wajen barnan nan da ake bari in kauce saboda sharrin da ke tare da ni mutane su aminta daga gare ni kaga baya mugusta mu mutane zato kansa yake mugusta mu zato to kuma haka ake duk randa mutum yake yadda da kansa to ya fada cikin rigima yayin da duk mutum yake ganin kansa yake tsarkake kansa yake aminta da kansa yake ganin kan cewa shi tabs yake
to a lokacin ne yake cikin halaka amma mutum kullun ya rinka ganin aibin kansa yana ganin kan cewar shi wato abin zargi ne shi ba tsarkakakke bane shi idan ba Allah ya rike shi da rahmansa ba ya halaka to wannan shine wanda yake zai shi yasa Allah ta'ala ce fala tuzakku anfusakum kada ku tsarkake kanku huwa a'lamu biman ittaqa Allah shi yafi sanin wanda yafi tsoron Allah to shi yasa wanda ya keta akwai wanda zai kaurace amma ya kaurace tare da nafsunsa ya kaurace amma nafsu ta na tare da shi to ga wannan bai kaurace ba ko ya kaurace amma nafsu sharrinsa sharrin na tare da shi saboda haka ya je ya hadu ne da sharri ya kulla abota da shi amma wanda ya kaurace ba mutane kuma yake ganin yake mugusta zato ga kansa baya tsarkake kansa yana ganin cewa shi sharri ne ne ke tare da shi bari ya bar mutane daga sharrinsa kada ya kai ya zuwa gare su to wannan shine wanda yake hakikatan yake kauracewa yake gudu daga dukkan sharri ya koma ya zuwa ga Allah to wannan hadisin ya nuna falalar uzla abinda ake cewa al-uzla wato shine kaurace ma al'umma to amma shi wannan ba a kowane hali bane a halin fitina ne wa illa abinda yake mafi alkhairi shine mutum ya zauna kamar yanda yazo a cikin hadisin Abi Huraira kan cewa wani mutum marra bi shi'ban ya wuce da ya wuce ta wato wani gefen dutse gangaren dutse sai fihi ainun azba akwai wato idaniyar ruwa mai dadi yana bulbulowa a ajabahu da ya kayatar da shi wajen faqal law itazaltu ina ma dai kawai na kebance na bar zaman gari in dawo nan in zauna thumma ta'azana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sannan ya nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi izini ya kaurace ya je ya zauna a wajen faqala sai yace la taf'al kada kai fa inna maqama ahadikum fi sabilillah afdalu min salatin fi baitihi 70 ama domin ɗayan ku ya tsaya a cikin tafarkin Allah ya fi bisa sallah a gidansa shekara 70 kuma haka nan ma hadisin Tirmidhi da yake cewa al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum wato mu'mini wanda yake wato cakuda da mutane kuma yake hakuri da cutar da zafi masa ya fi girman lada bisa muminin da baya cakuduwa da mutane kuma baya hakuri da cutar da zasu yi masa wato mutum ya zauna a cikin mutane kuma ya istiqama ya fi girman lada bisa mutumin da ya kaurace sai dai yayin da mutum kowa ya san kansa idan mutum ya san cewar wato yawan shiga cikin jama'a zai sanya shi wato zai sanya shi ta yin ayyukan sabo to kauracewa shine yafi domin daga cikin fa'idar kauracewar shine mutum zai kubuta daga irin aibin da yake sai an ci kudi da wadansu ne za a yi kamar giba da annamimanci a wancan zamanin kenan kuka yanzu wannan zamanin ma sai mutum ya kaurace tare da shaydanin nasa tare da shi ko ga waya nan in ya kaurace da WhatsApp da Facebook da Instagram da sauran abubuwan kaga bai kaurace ba bai kaurace ba tsundun yake a cikin fitina saboda haka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wannan hali na zamani wanda yake zai zo na lokacin yaduwar fitina a cikin al'umma ana ta rigingimu ana ta fitintunu to mutum ya kaurace kamar yanda sahabbai waɗansu suka yi lokacin da yaƙoƙin fitina suka faru tunda aka fara yaƙi a tsakanin al'ummomin musulmi tsakanin mutanen Iraq a ƙarƙashin Sayyidina Ali da mutanen Sham a ƙarƙashin Sayyidina Muawiya duk sahabbai ne da muminai da tabi'ai masu falala amma fitina ta zo aka yi ta yaƙi wanda yake na fitina to akwai daga cikin sahabbai wanda suka kaurace su san ba su shiga ba ba sa nan ba sa shan kamar Muhammad ibn Maslama yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa wasiya cewa idan ya ga sabani ya kai ga mutane sun dauki makami suna yaki to ya karya takobin sa ya zaman sa a gida shi ko Muhammad ibn Maslama din nan ba wai matsoraci bane jarumi ne shine ya kashe Ka'ab ibn al-Ashraf makiyin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar su Sa'ad ibn Abi Waqqas shi ma duk bai shiga ba kamar su Abdullah ibn Umar da dawa daga cikin sahabbai wanda suka zauna a Madina to saboda haka wannan hadisin yana fadan ya gaya mana falalar jihadi falalar jihadi ita ce daraja ta farko saboda amfaninta yana kaiwa ya zuwa ga wadansu to amma wannan duk ana maganar jihadin da ya cika sharadin jihadi ba kawai a dauki bindiga kawai a rinka kashe-kashe ba gaira ba dalili ba dan ganin kan cewa wannan sunan jihadi sai in ya zama to jihadi ne fi sabilillah wai suka sharadai kamar yanda aka ajiye su a cikin alkitabu was sunna na'am قام يتي وحدثني عن مالك كما يحيى يزنت من حديثي عن مالك عن يحيى بن سعيد دقى يحيى بن سعيد الأنصاري قال يتي أخبرني عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت يتي عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت يا وتناكر أنت حديثي أقبنسا عن أبيه دقى بابنسا شيني الوليد ابن عبادة بن الصامت عن جده دقى كاكنسا شيني عبادة بن الصامت قال يتي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة من يما منزل الله صلى الله عليه وسلم مبايعة وتمم ستشفى على السمع والطاعة أكن سورار أكن جن أمرني دكومين طاعة وتو أكن جن أمرننسا دكومين طاعة أغريشي في اليسر والعسر ألوكة سوكي وتلوكة وداتا والعسر دكوما ألوكة سنني لوكة تلوشي والمنشط a lokacin nishadi wato lokacin da bamu wani kasala muna da nishadin yin da'a walmakrahi da lokacin da muke ki lokacin kasala da nauyin jiki wa Allah nunazi al'amra ahla kuma kada mu jayayyar al'amarin shugabanci ga waɗanda suke ya da'a wato sune mazowansa wanda aka ba su shugabanci wa an naqula aw naquma kuma mu fada ko kuma mu tsaya bil haqqi tsayuwa da gaskiya haithuma kunna inda duk muke la nakhafu billahi law matala'im ba ma jin tsoron zargin mai zargi a cikin sha'anin Allah Ubadah bin Samit ɗaya daga cikin annuqaba su 12 daga cikin al-ansar wanda suka yi ma annab sallallahu alaihi wasallam mubaya'a lailatul aqaba ta farko shekara 2 kafin hijira mutanen madina da suka je suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a akan cewar za su kare shi daga inda suke kare dukiyoyinsu da matansu da ƴaƴansu da kawukansu idan dai ya zo Madina kuma da cewar idan har su ba me suke nema suka ce ba sa neman komai sai aljanna ba duniya ka san akwai waɗansu wanda da suka ce za su ba mu Annabi sallallahu alaihi wasallam mafaka sai suka da yace sai suka ce to mu kuma menene namu menene sharadin namu yace me kuke su menene ku kuke so suka ce ka rubuta mana wasiya cewa bayan ka mu ne zamu zamanto sarakuna mu zamu jinci wannan al'amari sai ce a kasa ta Allah ce yana ba mu wanda yaso amma haka su ansar da suka ce menene namu sai ce aljanna sai suka karba abinda suke nema ba a nan duniyar bane to kun ga islam to Ubadah bin Sami yana cikin su shekarar farko su 12 shekara ta biyu su 70 kai har da mata duk yana ciki daga cikin mutanen Madina al-Khazraji daga ƴan al-Khazraji an ce dogo ne sosai mai jiki kuma yana daga cikin wanda suka haddace alqur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin khilafancin sayyidina Umar ya koma Syria a can ya karasa rayuwarsa ya rasu an ce a Baitul Maqdis ya rasu an ce waɗansu kuma sun ce a Ramla a garin Ar-Ramla amma dai a Sham ya rasu radiyallahu anhu to shine yace mun yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubai'a mubai'ar da yake nufi wannan bai'atul aqaba bai'atul aqaba as-sam'i ma'anarsa wato zamu ji umarni ma'ana zamu shiga karkashin wato zamu shiga karkashin da'a ga Allah da manzonsa da majibinta al'amura shine as-sam' da'a kuma in mun ji umarnin zamu bi wato ba za mu ki rashin biyayya ba to amma wannan ba ala itlafihi ba an kayyade shi da kan cewa fil ma'ruf sai idan ya zama to ba saban Allah bane idan aka umarce ka da abin da yake saban Allah ne to fahina idan la sam'a wala ta'a babu jin umarnin babu kuma da'a gare shi saboda bin Allah ya fi kowa wannan kowa ne ne kuwa wanda yake kanka in ya umarce ka da saban Allah ba za ka bi shi ba ba za ka bi shi ba ko iyaye ko shugabanni ko ma wane ne wanda yake kanka in ya umarce ka da sabanin da'ar Allah babu biyayya a gare shi fil yusri wal al-yusr abinda ake nufi shine halin sauki wadata da yalwar arziki wanda a lokacin da'ar tana da sauki amma a lokacin tsanani da'ar tana da wahala to annabi sallallahu alaihi wasallam yace masahabbai su da'ar hatta wannan lokacin asan lokacin tsanani lokacin mai rashin da'a yafi yawa shi yasa idan lokacin wahala ya zo a lokacin ake tunzura mutane su bore ga shugabanni a lokacin ake tunzura mutane su bore ga shugabanni amma yayin da aka samu ake wadaka cikin ni'ima cikin dukiya in ma ka ce wa mutane a fito ayi bore ba wanda zai saurare ka yace kai ne baka da aikin yi mu muna da aikin yi shi zamu tsaya mu ce zamu yi bore amma yayin da ya zama tokan cewa ana cikin wahala mutane ba su da aikin yi to abinda kawai zai hana bore shine wato imani tarbiya ta imani a rinka gaya wa mutane irin waɗannan umarnin na annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan abinda wato wai irin waɗannan hadisan shine ɗan shi'a suke cewa wai banu umayya sarakunan banu umayya su ne suka kirkiro su suka jingina su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su sa mutane fita biyayya gare su kada a yi musu tawaye saboda haka duk hadisan ƙarya ne kuma gashi wanda ya ruwaito wannan hadisin Ubadatu bin Samit ba sa shiri da sayyidina Muawiya saboda haka ta yaya za a ce su Muawiya ne suka kirkiro shi tunda shi Ubadatu bin Samit har sai da Umar ya ce masa la ibrata lahu alayka yace ka zo sun yi sabani da Muawiya radiyallahu anhu sai Muawiya ya turo ku yana kai kuka wajen sayyidina Umar cewa ga Ubadatu bin Samit yana saba mu sayyidina Umar da ya nemi bayani daga Ubadatu bin Samit sayyidina Umar Ubadatu ya tura ma Umar yace idan kana so na bar kasar Sham zan bar kasar Sham dawo Madina sai yace ina babu alheri a kasar da yake baka ciki yace zauna a Sham inda kake Muawiya ba shi da iko a kanka saboda haka Muawiya sarkin amiru wato sarkin mutanen Sham ne ban daga Ubadatu bin Samit yace la ibrata lahu alayka to sannan za a ce ya kirkiro hadisi da zai Muawiya ya fashi kirkiro masa hadisi kaga ni ba su da basira in zuka tashi kuma yawanci saboda jahilcin su da rashin sanin tarihin sahabbai ma wannan hakikatan kuma duk wanda ya san ai ya san irin hikimomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san wannan magana ce daga cikin mishkatun nubuwa saboda rashin da'a abinda zai ike kawowa na taɓarɓarewa al'amari ya fi ɓarna bisa wato rashin da'a da abin da yake kawo a taɓarɓarewar al'amari ɓarnarsa ta fi tsanani bisa ɓarnar wato wahalar da zalunci da shugabanni suke yi ai hakuri akan zalunci idan shugabanni suna zalunci kace kai ba za ka yadda ba sai kai fito na fito da su to wannan fito na fitan abinda zai haifar barnarsa ta fi barnar wahalar da ake sha a lokacin da suke zalunci mu dai ai gano ne ko ba jiyau ba akan abin da ya faru mun ga Libya duk dan Libya yana da gida duk dan Libya yana da gida mallakar kansa ba gidan haya ba ina ma ta gidan haya wanda kullun suke addu'a Allah ya mallaka mana gida to a Libya babu zancen gidan haya kowa yana da gida bayan kowa yana da gida duk wanda yake mara aiki yana da albashi babu zancen kudin kati a asibiti babu zancen bill din NEPA babu zancen kudin ruwan reka za a zo a yanke maka ruwa kana wajen aiki hankali kana kasuwa hankalinka a tashi masu yankan wuta masu yankan ruwa sun zo babu wannan asibiti babu zancen kudin magani babu kudin kati ma balantana kudin magani amma haka lokaci daya aka zo aka ce enci sai an yi mulki na enci babu mulukiya sai an yi zabe sai an yi demokradiya suka fito suka kama zanga-zanga da tada hankali aka zo aka kashe Gaddafi kamar kare yanzu ga kasan nan mu kanmu yanzu musibar da muke fama da ita saboda daga can ne makaman da Gaddafi ya tara duk Afrika babu su aka fasa su yanzu shine makaman nan suka fansama a hannun mutane sun fansama a hannun mutane kuma maganin su ba shine wai kowa kuma mutanen gari kowa shi ma ya samu bindigar sa ba shikenan sai mu zamanto Colombia duk wannan har yanzu muna gani Libya ba a zauna lafiya ba haka Iraq lokacin Saddam ana cewa zalunci ha'inci akai tukutuku aka zo aka gayyato kawancan America da mutanen ta suka zo suka kawar da Saddam ita kanta kasar ta gagara gare ta zama ita kanta American ba suka gagara zama a cikin Iraq da sojojin nasu banda aka rinka kai daruruwan su da cutar tabin hankalin ya jirkice hankalin ya buga irin masifar da America suka gani a Iraq ba kadan bace saboda ne saboda kawai sun zo sun ce a kwace al'amari daga mazowansa kar a yi da'a saboda zalunci da sauransu saboda haka hakuri akan halin da ake ciki har sai Allah ya kawo ya kawar da shi shine yafi bisa a ce za a yi bore a ƙi yadda da shugabanni a yi musu bore a kwace mulkin daga hannunsu ballantana ma mu kuma mu Allah ya kawo mu zamani wanda shi kansa mulkin aka yi shi na kama-kama ne ba irin wanda suke idan suka hau mulki shikenan sai idan ajali ya zo ba kamar yanda yake a lokacin mulkiya kuma kamar yanda yake a kasashen Larabawan Khalid irin su Saudiya da su Kuwait da sauransu mu duk bayan shekara hudu za a iya canza mulki saboda haka idan ma kake kana ganin wanda yake maka mulki abinda yake yi shine ya kawo tsananin baka yadda da siyasarsa ba to shikenan ka tsaya kai hakuri in lokacin canzawa ya zo kai bakin kokarinka tare da waɗanda zaka yi amfani da basirarka da karfinka da iyawanka kar a zabe shi kar a zabi wanda yake goyen bayansa ko wanda zai irin nasa mulkin ko dan jam'iyyarsa a zo a zaɓi ɗan wata jam'iyya to amma saboda yayin da duk aka tada zaune tsaye akwai waɗansu a ɓoye da suke cin gajiyar abu suna nan masu cin gajiyar abu ne kuma su waɗannan su ne wanda idan abin ya ɓaci tsallakewa za su yi da su da 'ya'yansu dama can 'ya'yansu ba sa barin su haihu a Najeriya in sun tashi haihuwa ingila suke tafiya ko america a yi musu fasfot na america to da ka suna da fasfot ɗin ƙasar waje daga zarar ta turnike a Najeriya sai ta tattauna su zai tsallake su je can su zauna dama suna da visa watakila ma suna da passport din wata kaza ko ba su da passport din ƴaƴan su da matan su duk suna da shi su tsallake su kyale mutane su kashe kansu su suka zuga kuma mutane din a tunzura mutane tun ana bin shugabannin ana yi musu bore ana karkashe su in aka gama da su idan suka tsallake aka rasa wanda za a bi to sai a samu duk wani mai kyakkyawar mota duk wani mai kyakkyawar riga duk wani mai kyakkyawan gida shi kuma za a farma idan su ma aka rasa su ko aka gama da su shikenan kuma sai a dawo a ita kashe juna yara a mayar da su mayaka a danka bindiga a hannunsu yunwa ta zo kaga mutane haccin mutane a za a rinkai duk an yi wannan fa a wannan duniyar da muke ciki cikin wannan karnin ba labari bane wanda yake an yi a Rwanda an yi a Burundi an yi a Afghanistan kasashe da yawa ga sun duk an yi wannan abubuwa saboda haka wannan wasiya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace mubaya'a ya dauka wato mubaya'a ta fi umarni karfi saboda a cikin addinin din Larabawa idan ka je kai ma mutum bai'a ka sa hannunka karkashin hannunsa to ba yadda za a yi ka saba masa ku duba Abdullahi bin Amr bin al-As yayi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a akan cewar zai rinka azumi har ya tike zuwa ga azumin Annabi Dawud yayi yau ya sha gobe da ya tsufa ya zama to ba zai iya ba sai ya tsaya sai ya dauki ranaku masu tsawo masu yawa yana azumin kullun sannan ya dauki wadansu ranaku kuma ya ta hutawa amma dai yace ba zai bar abin da ya bar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar shi akai ba duk wahalar gashi ba dole bane amma saboda yayin mu baya to Larabawa haka suke suna da wannan riko na alƙawarin shi yasa yafi kawai yin mubaya'a yafi kawai ai maka umarni to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake daukan mubaya'a akan wannan wato wani tarnaki ne da za a daura mutum to akan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi domin wannan shine unwanin zaman lafiya shine abinda zai kawo zaman lafiya ga al'umma da rashin tada zaune tsaye babu wani abu da za a iya ginawa a gina kasa in ba da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba sai da biyayya ga shugabanci sai an bi shugaba to sai yace kuma wa Allah al-manshati wal makra al-manshati cikin lokacin nishadi wal makra cikin lokacin kasala ba za mu iya ba kai wannan an matsa to duk a cikin wannan halin ai biyayya da kuma yace kada mu kwace al'amari daga mazowansa a cikin wannan waɗansu sun ce ma'anarsa wato yace ma wannan yace wannan mubaya'a ce ga ƴan ansar ishara ga cewa al'amarin shugabancin al'ummar musulmi a hannun Quraysh yake to su ansar kada su ce sai an ba su mulki sun kwace daga hannun Quraysh kada su yi haka wannan fassara ta waɗansu kenan ta wannan hadisin tunda sun ce wannan mubaya'a ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma wato mutanen Madina al'ansar saboda haka yana nufin yayi musu ishara ga cewar al'amarin a Quraysh yake kada su ce za su yi jayayya su kwace mulki su ce sai an ba su mulki to amma wannan ma'anar tana da rauni saboda a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce al'amari a hannun Quraysh yake ba saboda haka fassara ta biyu ta wannan hadisin shine wannan hadisi ne da ya game dukkan al'umma cewa al'umma idan al'amari na shugabanci ya tabbata a hannun wani shugaba to kada ku yi fito na fito ku yi jayayya ku ce za ku kwace shugabanci daga hannunsa to a nan shine waɗansu mutane suka ce suwa ne ne majibinta al'amari aka ce majibinta al'amari su ne wanda suke mulki da adalci amma wanda suke mulki da zalunci su ba su shiga cikin wannan al'amarin ba saboda Allah ta'ala ya ce la yanalu ahadi zalimi alƙawarina azzalimai ba sa ce wato ba zai samu azzalimai ba saboda haka wanda suke duk wanda yake mulki da zalunci to shi ba ahali bane kan a dangana al'amari ya zuwa gare shi saboda haka wato kenan babu laifi idan aka ce za a kwace mulki daga hannunsa idan azzalimi ne wannan shine ra'ayin mu'tazilawa da khawarijawa da take cewa wajibi ne idan shugaba yana zalunci baya adalci a dauki takobi a yake shi amma jamhurin ahlus sunna malamai waɗanda suke tun daga sahabbai har zuwa ga manya-manyan tabi'ai da kuma manya-manyan malaman kasashen musulmi irin su Malik su Abu Hanifa su Shafi'i su Ahmad su Al-Layth su Sufyan al-Thawri su Auza'i da sauransu shine akan cewar koda az-zalimai ne ayi hakuri kada ai fito na fito da su kada ai fito na fito da su saboda maslahar yin hakuri akan zaluncin su tafi wato barnar da za ta biyo baya idan aka ce za a yi musu tawaye kuma dalilin da ya sa kenan wato ba a yi malamai ba sa goyon bayan a ce a yi bore ga masu mulki a cikin tarihin musulunci haka ibnu abdulbar ya kawo wannan magana a sharhin wannan hadisi a cikin al-istidkar dinsa yace abin da yake shine zaki shugaba ya zamanto ma adali masani mai ihsani mai karfi wajen tsayuwa da abin da yake lizimtarsa na shugabanci idan bai zamanto haka ba in ba a samu shugaba da wannan sifa ba in ba a samu shugaba da waɗannan sifofi ba to fa sabru ala ta'atil imam al-ja'ir awla min al-khuruj alayhi to yin hakuri akan shugaba az-zalimi shine yafi bisa a ce za a yi masa tawaye لان في منازعته والخروج عليه استبدال الامن بالخوف saboda in aka ce za a yi tawaye ai fito na fito wajen a ce za a kwace mulki ai masa tawaye to akwai za a musanya halin aminci da halin amayar da shi halin tsoro wa iraqati dima azbad da jini wa intilaqa aidi dahama a saki hannun wato waɗanda suke mabarnata a bayan kasa a saki hannun mabarnata shine mob action mob action wato babu hadari irin mob an san mob ai ko mob wato taro wanda yake na mutane sun fusata sun fito kan titi babu wani shugaba a cikin su babu wani shugaba a cikin su saboda haka idan aka fito in wannan yace kai duk mai mota a kona motar sa haka za a yi babu wani shugaba a ciki sun hadu wannan shine anaki shine addashi shine addahama mob action to wannan baya faruwa in akwai shugaba wa tabyitil gharati ala almuslimin da kuma wannan shine zai bude kofar a ringa kai hari akan musulmi wanda suke dama suna jira ne suna dako su ga kuna kun so mu cin kanku to shikenan kuma sai su zo su kawo muku makamai dan su tarwatsa ku kowa ya ɗebi nasa kamfanunukan makamai sun samu kasuwa ina dama su masu sai da makamai ba za ba su da kasuwa an ana zaman lafiya kasuwarsu ana tashin hankali to wa hadha a'zamu min as-sabri ala jawri al-ja'ir waɗannan barnace-barnace da aka ambata sun fi girma bisa zaluncin az-zalimi to shine ya ruwaito daga sayyidina Umar yayin da aka yi ma Yazid ibn Muawiya mubaya'a yace in kana khair yace in kana khairun radina in ya zamanto alheri wato shi Yazid mi sai mu yarda mu amince wa in kana bala'un in kuma abin ya zamanto bala'i ne sabarna sai mu hakuri kun gani haka waɗannan su ibnu Umar sune qadatu sune jagorori da suka tsare mu al'umma addinin ta ya ambaci asar da dama daga a cikin at-tamhid to sannan kuma yace wa an naqula aw naquma bil haqqi haythuma kunna mu tsaya ko kuma mu faɗi gaskiya inda duk muke la nakhafu billahi law matala'in kada mu tsoron zargin mai zargi a cikin sha'anin Allah wannan shine dalilin kawo hadisin anan domin ya nuna faɗar gaskiya ita ma jihadi ce in kuka kula ai babu wani abu da ya magana jihadi a wannan hadisin ko babu wani abu na yaƙi na ɗaukan kansakali babu ma ambaton kalmar jihadi to abin da yake da alaka da wannan babin shine wannan wato mu faɗi gaskiya ko kuma mu tsaya da gaskiya kada mu ji tsoron zargin zume zargi akan wannan akan sha'anin Allah to dan ya nuna cewa faɗan gaskiya ita ma jihadi ce ba sai ka dauki kansakali kai yaki zaka yi jihadi ba domin inkarin munkari ana yin sa da hannu inda iko in babu iko ana yin sa da harshe to mutun ya tsaya ya faɗi gaskiya shine a wata riwayar ta wannan hadisin shine wa an tal wa an wato taqul wa an taqula alsinatuna alsinatuna bil adli har sammu su rinka maganar yin adalci to kaga in aka ce ai hakuri bai ana nufin cewa a yarda da abin da yake faruwa na zalunci shugabanni ba ko rashin adalcin su a'a ai musu inkari amma bil qaul shi ma kuma idan fadar zai zamanto maslahar ta yafi barnar akwai fadar wanda take za ta harzuka mutane ne akwai fadar wanda kamar cewa take ku fita ku yi bore ita ce fadar to ba irin wannan fadar ba ko ka har ko ka faɗi gaskiyar to kuma ka tabbatar kayi ma maganganun kalinzami cewa baka sakar ma mutane yanda za su tafi su je su dauki doka a hannun su ce za su tawaye ba kuma shi ma idan zaka faɗi gaskiyar a inda zai yi shugabanni su ji ka yafi bisa ka zo ka ce zaka gaya ma mutane zaka yi ma shugabannin magana a gaban mutane domin wannan zai iya kaiwa ya zuwa ga harzuka su su yi bore idan akwai irin wannan musamman a lokaci wanda yake an yi ta zuga mutane ana ta maganganu masu zafi ana ta harzuka mutane ana ta tunzura su to wanda zai zo shi ma a wannan lokacin yace zai ƙara muryarsa to ya zamanto kamar wanda yake a cikin fitina yana kai komo a cikin ta ita ko lokacin fitina kai komo wato mutun ya zauna ya lizimci gida a mutun ya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake zaune yafi alheri bisa wanda yake a tsaye wanda yake a tsaye yafi alheri bisa wanda yake tafiya wanda yake tafiya yafi alheri bisa wanda yake kai komo a cikin ta so rakayin da ake irin wannan sukuni din shine yafi to amma idan aka ga zalunci to kada a ji tsoron zargin mai zargi me ya tsoron zargin mai zargi kada a ji tsoron za a ce maka kaza ne za a sa maka wani suna duk wannan kada ya dame ka abinda kawai zai zamanto mizaninka a faɗi gaskiya amma kawai idan cewar faɗar gaskiyar ba za ta kai ya zuwa ga wato barna wanda tafi barnar da ake ciki a lokacin ba na'am mu karasa hadisi na karshe a wannan babin na'am kuma ya zanta min hadisi an Malik daga Zaid ibn Aslam yace Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ya rubuta wasiqa ya zuwa ga Sayyidina Umar ibn al-Khattab yana ambata masa taron mayaka masu yawa na Rumawa da kuma yanda yake jin tsoron wato wannan girman adadi nasu sai Umar ibn al-Khattab ya rubuta masa wasiqa ta amsa to bayan haka to ka sani cewa babu wani abu da zai sauka gaba wa mumini min manzili shidda na'am mahma yanzilu bi abdin mu'minin min manzilin shiddatun babu wani tsanani da zai sauka gaba wa mumini a wani matsayi wanda ya tsaya ba face Allah ya sanya yayewa bayansa kuma ka sani kuma lalle hakika sha'anin shine cewar wahala ba za ta yi rinjaye akan sauki guda biyu ba kuma lalle Allah madaukaki yana fadi a cikin littafinsa ya ku waɗanda suka yi imani ku yi hakuri wasabiru ku fit wato ku kere sauran mutane wajen yin hakuri ku dawwama cikin jihadi ku ji tsoron Allah domin ku samu rabauta wato sai Abu Ubaida al-Amir ibn al-Jarrah shine komandan sayyidina Umar da ya tura shi domin ya yaki wato sojojin Rome wanda suke Assyria, kuma a hannunsa Allah ya bada nasara, aka ci yakin, wato aka karya a rundunar Rumawa a Assyria, ya zamanto Syria, in aka ce Syria ya hada Dimash da Palestine da Jordan gabaki daya, suka zamanto karkashin mulkin musulunci a shekara ta 18 bayan hijira, shekara 6 bayan Sayyidina Umar ya zama khalifa. To lokacin farkon zuwansa, saboda ganin yawan Rumawa, kun san ita a kasar Syria ta kasance karkashin mulkin daular Rumawa sun fi shekara 400 suna mulki a nan kasar Syria. Sun fi shekara 400 suna mulki a nan kasar Syria, saboda haka da daddan zawaje ne nasu wanda suka zauna a wajen. To abin da ya kawar da su zuwan musulunci, to lokacin da aka tura, da Sayyidina Umar ya tura Abu Ubaida da rundunonin musulmi dan su yake su, dan su yaki Sham, dan su yaki Rumawa, shine ya rubuta masa wannan wasiƙa, yana kai kukan irin tsoron da suke ji na yawan su. To shine Sayyidina Umar ya tura masa wannan wasiƙa wanda take ta ƙarfafa gwiwa. A ciki yake cewa babu wani tsanani da zai sauka ga mumini a wani matsayi da yake face Allah madaukakin sarki ya kawo yayewa, saboda haka kada ka taba dauka tsanani yana dawwama. Tsanani ba zai dawwama ba, dole sai Allah ya kawo mafita. Shi yasa ai Allah ta, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa annan nasra ma'a sabr, nasara tana tare da hakuri. To kaga ba za ka yi hakuri ba, ba za ka yi hakuri ba sai in ka san cewa bayan tsananin sauki zai zo. To in ku kai hakurin, to kana jiran saukin yayewar ya zo, to kuma zai zo. Da kuma cewar wahala ba za ta yi rinjaye akan sauki guda biyu ba, yana ishara ga inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kun ga al usr din ɗaya ne, wato shi wannan wahalar ita ce akwai sauki tare da ita, kuma dai wannan wahalar akwai wani saukin tare da ita, tunda al yusr sai aka maimaita shi na kira sau biyu, shi ko al usr shine dai na farkon aka sake maimaita shi, amma shi wanda aka yi masa na kira ana cewa wato a tare da wahala akwai wani sauki, tare da wahalar dai akwai wani sauki. Saboda haka saukin da ke tare da saukin na farko ba shine saukin na biyu ba, shi yasa yace to wahala ɗaya ba za ta yi rinjaye akan sauki guda biyu ba. Kun ga wannan dai yana daga cikin kyautata zato ga Allah, abinda muke hudu ba akai yau, yana daga cikin kyautata zato ga Allah. Ka san cewa wannan sunnar Allah ce, wato Sayyidina Umar ya tunatar da shi da sunnar Allah. To sannan ya kare da wannan aya, Allah ya ce isbiru, ku yi hakuri ya ku mu'minai, domin nasara ba ta zuwa sai da hakuri. Wasabiru, ku kere, wato ku ke, wato ku fi sauran mutane wajen yin hakuri, wato kada ya zamanto mutane sun fi ku hakuri, kada ya zamanto makoyanku, abokan gabanku su fi ku hakuri. Shi yasa Allah ke cewa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allahi ma la yarju. Idan kun kasance kuna jin radadi, fa innahum ya'lamuna, su ma suna jin radadin kama ta'lamuna, kamar yadda kuke jin radadi, bambancin wa tarjuna min Allahi ma la yarju, amma ku kuna kauna, kuna kauna a wajen Allah abinda su ba sa kaunarsa. Shi ne cewa Allah zai ba ku nasara, ya hada muku kuma da shahada, ko ya hada muku da lada a aljanna. To kaga wannan ya nuna cewar kada ku yadda kafirai makiyanku, abokan gabanku su fi ku hakuri, wanda duk ya fi ka hakuri to ya fi, to shine zai fi ka samun nasara. Saboda ita nasara tana tare da hakuri ne, saboda haka wanda ya fi ka hakuri to shine zai fi samun nasara. Saboda haka kada ka yi, shi yasa aka ce sabiru, wato ku fi sauran mutane, ku fi abokan gabanku wajen hakuri. Warabitu, ku dawwama a cikin jihadi, shine ku dawwama a cikin shiri na tsare kanku, na tsare kasarku, na tsare al'umarku da ƙarfin kansakali, kuma ku ji tsoron Allah. Duk a cikin wannan ku sani cewa to shi jihadi sai da tsoron Allah ake yin sa, ba yadda kaga dama ne za ka yi ba, a'a sai da bin Allah. Ba kamar 'yan bindiga daɗi waɗanda suke wannan ba, da sunan jihadi ba sa tsoron Allah, duk iyakar da Allah ya sa sai su keta ta, saboda su suna ganin ƙarfin clash, ƙarfin AK-47 shi ne yake ba su nasara, babin Allah ba. La'allakum tuflihun, don ku samu rabauta. Allah ka ba mu rabo.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
آمين
wannan yace Allah ya kara ma malam lafiya amin da imani amin da Allah malam mun ji ana cewa naci a cikin addu'a shine mutun ya maimaita addu'ar sau uku wasu kuma suna cewa duk lokacin ijaba mutun ya jefa koda daya ce dan Allah ka fahimtar da mu naci a cikin addu'a shine wato rashin yankewa mutun yayi tayi shine naci a cikin addu'a wato kada ya bar addu'a yace ayyayi har yanzu ba bayani ba alama haske to wannan in yayi haka yayi gaggawa amma naci a cikin addu'ar shine kada kai gaggawa kai tayi maimaitawa sau uku kuma shi kuma wani abu ne daban wanda a wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi addu'a yana maimaitawa sau uku so da haka mutun ya maimaita sau uku din yayi in ma yayi sau daya yayi tunda akwai addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi su bai maimaita sau ukun ba ko akwai addu'o'i da yawa wanda yayi su bai maimaita sau ukun ba kamar addu'o'in da yayi na roƙon ruwa yayi addu'ar bai maimaita sau uku ba saboda haka ba wai koyaushe bane sai an maimaita addu'a sau uku amma dai naci a cikin addu'a wato kamar yadda ke ci a wato al-ilhah wato shine dai naci din da muke faɗa shine kai tayi duk lokaci da ka gani duk lokacin ijaba kar ya wuce ka baka ne baka yi addu'ar ba duk lokacin da ake kwaɗayin amsa addu'a ka yi duk wani yana daga cikin naci a cikin addu'ar wallahu ta'ala a'lam na'am na da addu'o to akwai ƴan uwa da suka yi wasiya da mu musu addu'a muna yin roƙon Allah jalla wa ala a wannan sa'a mai albarka sa'a karshe ta ranar juma'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bishara da cewa Allah yana karban addu'a a cikin ta Allah ya karba addu'o'in mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid akwai ɗan uwan mu wanda ba su da lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya akwai ɗan uwan mu wazirin ringin Captain Sagir muna roƙon Allah ya ba shi lafiya akwai ɗan uwan mu ma Alhaji Aminu Baba Kusa muna roƙon Allah madaukakin sarki shi ma ya bashi lafiya da ambassador Muktar ga sha shi ma Allah ya bashi lafiya da akwai ƴar uwan mu akwai ƴa a gare mu wanda ita ma ba ta da lafiya muna roƙon Allah ya ba ta lafiya dukkan waɗanda suke cikin larurar rashin lafiya Allah ya ba su lafiya Allah kuma ya yaye mana wannan annoba ta corona Allah ya dauke ta daga kasar mu ya dauke ta daga bayan ƙasa baki daya akwai professor Gidado Tahir shi ma ba shi da lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya kuma daga cikin ƴan uwa wanda matarsa za ta yi tafiya ina roƙon addu'a Allah ya kai ta lafiya ya dawo da ita lafiya akwai kuma wanda yayi ya sayi wani kaya yana neman addu'a Allah ya kawo shi lafiya Allah ya sa masa albarka amin Allah ya karba Allah ya tsare dukiyarsa Allah kuma ya sanya masa albarka a ciki waɗanda kuma suka rasu muna roƙon Allah ya musu gafara Allah ya musu rahama akwai mahaifiyar marigayi professor Abdulhamid Isa Dutse wadda ta rasu muka yi mata sallah a wannan masallaci muna roƙon Allah ya haska kabarinta Allah ya ɗaukaka darajarta Allah ya gafarta mata Allah ya sa aljanna makomarta Allah ya sa abinda ta yi na jinya ya zamanto kafara a gare ta Allah muna roƙonka da ka karɓi addu'o'in mu da muke roƙonka Allah tashin hankalin da yake cikin wannan ƙasa Allah ka kawar da shi Allah ka ba da lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah waɗanda suka ɗauki makamai suna jefa razani a cikin zukatan mutane suna sace-sacen mutane da dukiyoyinsu muna roƙonka ya Allah ka ije mana sharrinsu Allah ka maganta mana sharrinsu Allah muna sanya ka a tsakaninmu da su kuma muna neman tsarinka daga sharrinsu Allah ka sallada rundunoninka a kansu Allah ka dakusar da kaifinsu Allah ka ƙwace ƙarfinsu ya Allah ka sanya su zamanto tababbu a cikin abin da suke nufin yi ya rabbal alamin Allah ka yi jagoranci kyakkyawa ga shugabanninmu Allah ka canza halin wannan ƙasa ta mu daga halin tsanani zuwa halin sauki daga halin tsanani zuwa halin wadata Allah abubuwan da suka kare na arziki na tattalin arzikin wannan ƙasa Allah ka tayar da shi Allah ka bude kofofin falalarka a gare mu Allah ƴan kasuwanmu Allah ka ba su nasara Allah ka inganta kasuwancin su Allah wannan gari namu Allah ka bashi kariya Allah wannan gari namu Allah ka sanya albarka a cikin sa albarka arziki a wannan kasa ta Najeriya Allah ka tabbatar da shi Allah ka sanya albarkan noma a wannan kasa ta mu sanya albarkar kasuwanci a wannan kasa ta mu sanya albarkar sana'a a wannan kasa ta mu ƴaƴan mu da karnan mu da suke jarabawa Allah ka ba su nasara Allah ka inganta ilimi a wannan kasa ta mu Allah ka inganta ilimi a wannan kasa ta mu Allah ka bude mana kofofin falalarka Allah ka yalwata mana arzikin mu Allah wanda suke cikin bashi Allah ka biya su Allah ka biya musu Allah waɗanda suke masu neman aure Allah ka yassare musu Allah ka hada su da na kirki maza da mata da suke neman aure Allah ka hada su da na kirki Allah ka yassare musu ka buda musu kofofin falalarka Allah ka san su Allah ka hada zukatan su Allah ka yassare al'amarin su subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin